Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa dake kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa radio dake Kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya tsallake rijiya da baya a wata tarwatsewar da wasu ƴan kananan jiragen sama biyu marasa matuƙa suka yi daura da inda yake karanta jawabinsa ga kasar ta gidan talabijin na birnin Caracas jiya Asabar. Hotunan talabijin sun nuna yadda shugaba Maduro da sauran jama'ar da ke wurin suka kadu yayin da ake ta jin karar fashe-fashe yanda iyoki kadan sai aka ga su kansu sojoji na takai-takai. Rahotanni na nuna cewa sojoji akalla 7 ne suka ji raunuka. Daga bisani ministan yaɗa labaran kasar ya yi jawabi ta gidan talabijin na kasar inda ya jaddada cewa shugaba Maduro na nan lafiya lau. Kuma yana ta halartar tarurruka da jami'an gwamnatinsa a yayin da kuma ake ta kokarin jinyar waɗanda suka ji raunuka. Kasar ta Venezuela dai na fama da mummunar dambarwar siyasa da ta tattalin arziki. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kammala ziyarar da ya kai a kudu maso gabashin Asia yayin da ya isa ƙasar Jakarta. To amma batun Koriya ta Arewa ne ya fi dauki hankali a jiya Asabar din. Pompeo ya isa Jakarta jiya Asabar ne daga Singapore inda aka yi ta samun bayanai masu cin karo da juna game da hulɗar Amurka da Koriya ta Arewa. Duk kuwa da ci gaba da tattaunawar da ake yi kan batun kawo ƙarshen shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Yayin da suke cikin jirgin sama a hanyar su ta zuwa Jakarta. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta gaya ma manema labarai cewa Pompeo da ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho sun doshi juna yayin da ake daukar hotuna inda suka sha hannu. A cewar Heather, Pompeo ya ce ya kamata mu saki zama kwanan nan, sai shi kuma ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa din ya ce lallai na yadda akwai wasu batutuwa da dama masu amfani da ya kamata a tattauna a kansu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kama Sun Wankwan, wani farfesan da ya yi ritaya daga wata jami'a a lardin Shandong na arewa maso gabashin China a lokacin da yake kan hira da Muryar Amurka, ya faru a wani lokaci mai sarƙaƙiya da gwamnatin shugaba Xi Jinping na ƙasar China ke fuskantar kalubale daga ɓangarori daban-daban. Masu lura da al'amuran yau da kullum sun ce wannan ne ma ya sa hukumomin tsaro suka yi ta wuf suna ta shiga murkwato suka yi ta shiga murkwato kai ta murkushe duk wasu taki-taki na ja da gwamnatin ƙasar ta Communist. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan jiya Asabar ya ba da sanarwar daukar matakan ramuwar gayya kan Amurka sanadiyar kakabata kunkuman da Amurka ta yi wa wasu ministocin Turkiya biyu saboda ci gaba da daure wani fasto ba Amurkin. Erdogan ya bayyana waɗannan matakan ne yayin da yake jawabi a wani taron jam'iyyar mata a birnin Ankara. Ya ce mun kai zuciya ne sa har zuwa yammacin jiya. Yau ina bayar da umarnin kama kadarorin sakataren harkokin shari'ar Amurka da kuma sakataren cikin gida a kasar Turkiya, a cewar Erdogan. Erdogan ya kara da cewa masu ganin kamar za a iya sa Turkiya ta tsorata ta wajen furta kalamun barazana da kuma kakaba takunkumi marasa kan gado, lalle ba su san Turkiya ba. Tashin hankali ya barke a wani muhimmin gari a gabashin Habasha bayan da sojojin gwamnati suka yi yunkurin kwace wasu muhimman wurare. bayan da wani tashin hankali da ƴan sandan wurin ya barke sojojin Turkiya wato sojojin tarayya kasar Habasha dauke da manyan makamai da motoci masu sulki sun kutsa cikin jijjiga a yankin da ke daren jayan ƴan Somalia da daren ranar Juma'a zuwa safiyar jiya Asabar inda suka mamaye ofishin shugaban yankin Abdi Mahmud Umar da ginin majalisar dokoki da sauran muhimman madafun gwamnati abinda majiyoyi da dama suka gaya muryar Amurka kenan nan take dai ba a san dalilin kutsawar da sojojin gwamnatin tarayyar Habasha suka yi ba to amma wasu majiyoyi sun ce dallai gwamnatin Habasha ce ta tura su
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masarar ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma da gabatar ga masu biye da shirin a satin ta gabata mun samu matsalar na'ura don haka bamu samu daman kawo muku shirin gaba ɗayan sa ba na wannan satin amma a tarbiyyar mu cikin shirye-shiryen mu na gaba yau shirin zai leka kasar Mali ne wacce ta yi zaben shugaban kasa kuma kamar kullum ko ba ga korafi da abokan mayya suka yi haka kuma wasu da ake tuman yan ta'adda ne sun yi awon gaba da wasu jami'an tsaro lokacin wannan zabe ga wannan lokacin da na shirye wannan shirin ba labarin waɗannan jami'an tsaron waɗannan ne da ma wasu mutuwa da ke nasaba da zaɓe muka tattauna da takwaran aikinmu ɗan ƙasar Nijar Baba Alfa wanda yanzu haka yake ƙasar ta Mali domin ganin yadda wannan zaɓen ya gudana kuma na fara tambayan baba ne ya sa zaɓen bisa sikeli domin ya faɗa mana fahimtarsa game da wannan zaɓe.
Lallai zaɓen abinda ya kamata hori dai na hori sai a cewa zaɓen an yi shi cikin kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Ko da ana ya cewa an samu wasu matsaloli a wani bangare cikin wasu jihohi amma in an dauki kaman cikin kasan Mali ana ya cewa wannan zabe an yi shi cikin kwanciyar hankali kuma duka masu sa ido da suka zo a kasan Mali da suka je bisa kan suka je wajen inda aka yi zaben duka cikin sanarwowin su suka ce zaben an yi shi cikin kwanciyar hankali kuma an yi shi bisa kan ka'ida bisa kan dokoki to ba ya cewa mutane ƴan Mali kaman ba ya cewa sun fito da PP tunda kun san mutane jimilla miliyan 8 ya kamata su fito su yi zabe to yau da aka hudo sakamakon zaben sai aka washe gari mutum miliyan 3 da mutum miliyan fiye da miliyan 3 su ne suka fito suka yi zabe don ana iya cewa kaman miliyan 5 alal misali su ne ba su fito ba suka yi wannan zabe karo na daya na zaben shugaban kasan Mali.
To baba an ce akwai ruhunan zabe da suka kai har sama da 700 mutane ba su samu hituwa ba saboda wasu dalilai kana labarin waɗannan ruhuna ko kuma kaje ire-iren waɗannan wuraren?
To mun samu labarin cewa haka nan ne akwai ruhunan zabe sun kai da 700 da ba a yi zabe a cikin su ba matsalolin da suka samu shine akwai wayansu wuri ba a yi zabe saboda ba kwanciyar hankali kowace rana akwai 'yan ta'adda da suna kai hari a wurin nan kuma akwai wayansu jihohi 'yan ta'adda suka zo sun kwashe kayan zabe sun dauki mutanen da ya kamata su shugabancin wannan zabe cikin ruhunan zabe suka dauke su suka kai da su don wannan ne ba a yi zaben ba amma 'yan adawa suka ce ta yi a zo a yi lissafi cikakke su a nasu gani ya yi ma ruhunan zabe 700 da gwamnati ya ce amma mu dai abinda muka samu a labari dai aka ce su ne 700 da bayi zabe cikin su ba kuma masalan da yasa bayi zabe kowa ya san da shi tunda aka ce ɗan ta'adda suna can suna sa tashin hankali dan haka ne mutanen ba su samu hanya yin zaben nan ba
to baba da yake an ba da sakamakon zaben yanzu nan menene matsayin yan adawa game da sakamakon
to gashi dai an bada shi da zuna aka bada shi to da aka bada sakamakon dai an ga shugaban kasa wanda ke mulki yanzu Ibrahim Abubakar Keita kenan ya samu bisa kan 41 da wayan san kai kuma mai bishi shine shugaban yan adawa Sumaila Cisse yana da bisa kan 117 da yan kai don ka in an yi misali da kyau za a cewa za a kai karo na biyu tsakanin shugaban kasa mai mulki Ibrahim Abubakar Keita da dan adawar shi Sumaila Cisse shine shugaban yan adawa kamar an yi abinda aka yi ga shi da shekara 2013 haka aka yi kuma haka aka dawo yanzu deja yanzu an hora canza miyau tsakanin duka yan takara a ga wanda za su bi shugaban kasa da wanda za su bi shugaban adawa abinda dai muka sani yanzu wanda ya zama na uku na wanda ya zama na hudu da wanda ya zama na biyar da wanda ya zama na shida dukansu dai mafi yawansu sun kai 10 takara dan takara 16 da kahin a yi wannan zabe sun arza hannu bisa kan takarda suka ce wanda ya shigo gaba za su kama mai yanzu abinda ba mu sani ba shine wanda ya zama na uku da yana da bisa kan 700 da yan kai wanne ne zai bi in ya bi shugaban kasa to ana iya cewa shugaban kasa Ibrahim Abubakar Keita yana iya ce kahin ma a kai wannan zaben yana iya cewa kamar ya samu ya ci wannan zabe amma ba a sani ba za a jira a ga yanda za a yi nan zuwa kwanaki biyu ko uku
to baba da yake cewa yan takara tun tashi warko sun cimma matsaya cewa za su mara madu wanda ya nasara baya ba su ware wani korafi game da yadda aka gudanar da zaben ba ko sai an yi magudi nan ko kuma su ce an samu matsalar da aka samu na laihin gwamnati ne ko kuma makamancin haka
yan takara su 16 suka hudo wani sanarwa suka ce ba su yadda da yanda aka yi zaben ba suka ce kuma wannan sakamako ma da za a hudo akwai wayansu abubuwa da ba su yadda da shi ba suka ce su a nasu gani ma sakamakon a haida shi bisa kan kowane ruwa a ce ga yanda aka yi mutum nawa ne suka yi zabe kuma kowane dan takara nawa ya samu suka ce jimillan nan da za a hudu ba su yadda da shi ba amma baya kadan da aka yi wannan sanarwa wayansu tsakaninsu sun hutu sun ce a wannan sanarwa ba ta kai gare su ba kuma ba su yadda da duk abin da aka hudu cikin shi ba amma kamar yadda na wada maka da zun ne yanzu ne za a fara sakamako yanzu ne za a fara canza miyau yanzu ne za su yi magana za su aza magana cikakke kasan duk wanda suka yi takara suna so su yi mulki ne to yanzu an ga yanda aka ba da sakamakon mutane suna iya su canza maganar su na jiya kun san yan siyasa balle ma yan siyasa na Afrika suna iya aza wannan magana yau gobe su tashi bisa kai ne don yanzu dai za a sa ido mu gani yanda za su yi alhali kuma alhali ko wanda suka ce za su mara ma dan adawan da ya zo na biyu za su mara mai baya ina ana wa gani za su yi shi
to wani batu shi ne duk sanda za a yi zaɓe a ko'ina ne musamman a Afirka jami'an tsaro suna taka rawan gani wurin samun nasara ko kuma akasin zaben yaya jami'an tsaro za ka ce rawan da suka taka game da wannan zaben
to ana iya cewa jami'an tsaro na Mali lalle sun aiki a zo a gani ka san Mali babu kwanciyar hankali a ko'ina akwai tashin hankali akwai ta'adda da kowace rana suna kai hari kuma akwai tsakanin wayansu kabila da ba su jimma juna kullum suna kai ma juna hari to gwamnatin Mali ya dauki bisa kan shi an dauki kaman yan sanda sun kai 3,000 da suka 30,000 amin afon dubun 30 da aka sa cikin kasa dan su yi tsaron wannan gaben kuma lalle sun yi shi amma akwai wani suri da ba a samu ɗan sanda ko guda ba ba a samu ɗan sanda ko guda ba da suka yi amma duk da wannan zaben an yi shi ba matsala kuma a ranar yau mun samu labarin cewa akwai wani mota na ɗan sanda da akwai ɗan sanda ciki amma ba mu san jimillar su ba an ce har yau ba a gane su ba ba a san inda suke ba ana nan ana ta bincike don a san ina suka bi
to baba ganin yadda zaɓe ya gudana menene za ka ce idan an koma zagaye na biyu wa kake jin ga bisa duka alamu zai iya samun nasara a wannan zaɓen zagaye na biyu a bisa hasashenka
in dai an aza hankali bisa kan sakamakon da aka bada yau ya kamata a ce mu duka mu ce shugaban ƙasa Ibrahim Boubacar Keita zai lashe wannan zaɓen amma kafin siyasa ce da ba mu san yanda zai wakana ba amma in ni dai ne a nawa gani lalle ko shugaba Ibrahim Boubacar Keita yana da sa'a ya dawo bisa kan kujera shi amma siyasa in dai ba a yi zaɓe ba ba a kare ba ba a iya ce ga wanda zai lashe takobin ba a iya cewa mun san da ƴan adawa suna ta kokari suna ta komi don a canza rawa a Mali to wannan canza rawan za a yi shi ko ba za a yi shi ba dole sai mun jira 12 ga watan August mu ga yanda ƴan Mali za su fito kasan in mutane sun fito da PP ana iya cewa wani abu zai canzawa zuwa zaɓe mai zawa ba amma in dai mutane ba su fito ba to lalle za mu cewa Ibrahim Boubacar Keita nan sai ya koma bisikan kujerar shi
amma me yasa kake jin mutane ba su da fifi fituwa wurin wannan zaben ba
to ga mun ce muku mutane miliyan takwas ne ya kamata su fito su yi zabe wannan zaben da aka yi amma mutanen miliyan 3 suka fito mutane miliyan 5 ba su kai suka dauki katin su na zabe ba su yi zabe ba to ba ya cewa kowa ya yi zabe da fifi kuma dan babu kwanciyar hankali cikakke mutane tsoro suke su tai su yi zabe kun san ko a jihar Kidal ran da aka yi zaben ma ƴan ta'adda suka kawo wani arm kai hari da can sun kai OB da da takwas da suka jiha duk wannan ya sa mutane ba su samu kuzari don su fito su yi zabe amma in sun ga yanda aka yi zabe wannan na harkon nan yana iya sawa mutane da su ba su fito ba a karo na hari su fito wannan karo na biyu za a cewa za mu iya mu samu koda miliyan 5 ko miliyan 4 da yan kai da za su fito su yi zaɓe ra 12 ga wannan wata na obi
to baba alfa mun gode kwarai da gaske da wannan dama da ka bamu tunda ka ce ba halu mu sami yau ba tukunna sai satin da za a shiga za mu ci gaba da tubanka mu ji mu sami yanda aka yi kuma inda aka kwana mun gode kwarai
Ba
yanzu a madadin shi Baba Alfa dan jarida a Niger wanda yake yanzu yana kasar ta Mali domin sa ido a zaben shugaban kasa da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugan shirin Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
Yin amfani da magungunan gargajiya ba wani sabon abu bane a Najeriya da ma sauran kasashen Afirka musamman a wannan lokaci da masu sayar da magungunan gargajiyar ke kare yawaita a sassa daban-daban duk da yake dai babu wata kididdiga na yawan masu sana'ar sai da maganin gargajiyar da ma masu yin amfani da shi a hukumance amma ko shakka babu akwai dimbin jama'a da kusan sun dogara nema da maganin gargajiyar domin magance cututtukan da ke addabar su to ko menene ingancin maganin gargajiyar Dr. Ibrahim Dadana Kowa shine shugaban kungiyar masu bada maganin gargajiya na kasashen Afirka wanda masu maganin gargajiyar suka zaba shekaru 2 da suka gabata a can kasar Ghana
kaman irin magunguna na goji dinan lalle kan kwacewar abu ne sosai muhimmanci saboda yanzu zamani ne ya zo wanda in maganin ba tsafta ma wani ya sha ma zai gan kamar ya sha kasa ko ya sha kashi ne don kaman ni haka ina sarrafa capsule ina wasu magunguna na kulbaye wanda na ma da shi na gargajiya zama na turan aka ce wannan ma na gargajiya ne na ganya ne ma za a yi mamaki amma cikin irin magunguna daban-daban ba kowane duka dole zamu sarrafa shi bane don kama abin da ya shafi irin bangare su iska din nan su hanyar zamba din nan to ba inda za a yi mu sarrafa wayannan amma wanda ya zama ta irin ciwon cancer diabetes gonorrhea hawan jini rashin haihuwa to duk wannan insha Allah muna iya musa shi wannan namura a goji kuma a sarrafa wannan to shine kuma muna kan kokari da shi da ikon Allah
ya kuke yi kuna hudda tsakanin ku da likitoci musamman na zamani na bature kuna fahimtar juna
to alhamdulillah kamar wasu likitoci haka akwai wanda muna san fahimta da su din kama idan ciwo ya zo haka kama special ne haka idan wasu ciwo ya zo haka in a doctor wanda suke kusa da ni suna ga inda alamar aiki na yake an suka ga lalle sun taba suka ga ka ina sai su je to agao ayi kokari aka hospital dina
to sai dai ana shi gefan kwararren likita kuma shugaban kula da sashen magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger pharmacy Dr. Indagi Muhammad ya ce tabbas magungunan gargajiyar na da tasiri to amma akwai ka'idojin da ya kamata a bi kafin yin amfani da su domin gudun kamuwa da wasu cututtukan da za su iya yin illa ga jikin dan adam
a ainihin asali maganin gargajiya yana da kyau amma sai me yanzu dai za ka ga cewa da yawa sai mutum ya taka tsantsan me yake sha dan ku mu yanzu a takeice ko Nafdac da suke bada Nafdac tomba ba wai suna tabbatar da cewa wai eh muka sha wannan magani zai yi ba a'a sukan ce dai wannan magani is safe wato bi da ba zai cutar da kai ba to haka mutum da zai sha zai zance kuma ya itaka tsantsan ba abinda zai yadu a ce kowane irin maganin gargajiya da wanda ya baka dan baka san you cannot guarantee ba garanti cewa wani da ke baka maganin gargajiya ya san kansa ba dan da yawa ba wani research da suke sai dai a ce babana da ko kakana ya bani wani ya bani saboda haka mutum in ma zai sha sai garanti cewa maganin zai ingantacce ne
amma ya kuke kallon su a yanzu kuna da wani hudda tsakaninku da masu sai da magungunan gargajiyan nan ganin har da babbar kungiya gare su har ta Afrika gaba daya
na muka ma Niger nan muna ma da department kamar office dina nan akwai office na traditional medicine muna muhammala da su muna ba su shawarar shi shawarar ke saboda da yawa akan samu matsala tunda nan ne mutane da yawa suke yawan zuwa mutum ne rashin lafiya kawai sai ya je wurin sai abun ma ya dagule da yawa muke gani a asibiti
ko da yake dai ra'ayi ya bambanta a tsakanin jama'a game da yin amfani da magungunan gargajiyar musamman a tsakanin waɗanda nazanta da su Amina ga abinda wasu daga cikin su ke cewa
sunana Muhammad Nasiru mai Dabino eh to gaskiya bisa gaskiya nafi amfani da maganin gargajiya a shi maganin bature in ka sha shi sai dai ya kwantar maka da lalura amma shi maganin gargajiya to gaskiya alhamdulillah ina sha shi gaskiya nika samun biyan bukata
sunana Jamila ina amfani da maganin gargajiya domin yana warkarwa amma idan ina bukatan samun sauki cikin lokaci sai an garzaya in je asibiti domin in samu maganin bature in yi amfani da shi domin shi yana kwantarwa amma maganin gargajiya yana amfani sosai kuma sannan yana warkarwa idan har aka bi shi a hankali
sunana Labaran Muhammad daga Mina to a gaskiya ina fi bukatar gaskiya na bature nan saboda na gargajiyan nan abun ya zama kwama shala yanzu abun kowa buguna shi yake haka kuma wane ne ba wane ne kaje wannan a jigar wannan waye abu haka kuma to dun mun sha na wanda mu ji wani canji daga alamar mu ba amma na gargajiyan baturin nan ka sha kana sha zaka je abun gawo
pharmacy Dr. Indagi Muhammad ya ce suna samun jama'a da dama da yin amfani da maganin gargajiyar ke kawo masa matsala ga lafiyar su a asibitocin gwamnati da ke jihar Niger
kwarai da gaske idan kaga magungunan mu saboda haka akan iya samun interaction wato wani irin sukan shafi juna a wurin aiki saboda haka wani lokaci in kana shan wani magani namu na turawa especially masu cututtuka wanda ke daɗewa cikin jikin mutum kamar diabetes ko hypertension kaga wani lokaci suka gauraya da gargajiya sai ga abuwa ya dagule sa samu reaction
a yanzu dai kungiyar masu ba da maganin gargajiyar a kasashen Afirka ta ce tana buƙatar tallafin injinan sarrafa ita batutuwa da suke amfani da su domin samun magungunan ta yadda za su inganta al'amuransu a kasashen Afirka, kamar yadda Dr. Ibrahim Dadanakowa ya bayyana.
Da gwamnati zai taimaka mana irin magunguna da muke maganan shi, yau gwamnati ya neme mu a neme muna wuri, a neme muna injina. Din akwai muna da karanci inji wanda zai sarrafa magunguna irin na gwaji-gwaji dinnan. Da gwamnati zai taimaka mana da irere wayan abubuwa, to insha Allah fata ciwon da ba tsamani za a samu magani shi a Najeriya ba da iko Allah za a samu.
Wanda za ka tsuguna ka dubo shi ke nauyi, idan ciwon kai ke damu ka matsalaci lokacin maganin maka shafa gefen goshi ka shaki maganin a hancinka, ko mura ci da kai da izinin Allah sai ka narko, domin magani ne an yi shi bangaren sanyi.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahi ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin ya Allah. Amin, amin summa amin ya Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
Music et des infos.